étiez en compagnie d'Idrissa Sivuya et de Michel Joseph à la mise en monde. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.
Sashin Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga birnin Kwannin Jamhuriyar Niger akan mitoci 16, 21 da 25. Ana iya samu a kodayaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashinhausa.com ga masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger suna iya kama mu a waɗansu tashoshin FM da sun kada da amfani Sarauniya Fara'a Nomad Dalol da Niya FM dake birnin Kwanni sai tashar mu ta Voa Africa dake birnin Yamai kan mita 102.5 a Ghana ana iya samu mu a Alpha Radio a birnin Kumasi. Masu sauraron mu nini Haruna Wawan Bako ni kullo muku a shirin mu na musamman wanda a yau zai zo muku daga birnin Kwannin Jamhuriyar Niger tare da taimakon ofishin muryar Amurka dake birnin Yamai saboda annobar coronavirus da ta kai ga rufe ma'aikatu da dama daga ciki har da waɗansu sassa na babbar headquarter mu dake birnin Washington DC. A cikin shirin mu na wannan lokacin za ku ji cewa a yayin da waɗansu jihohi a arewacin tarayyar Najeriya ke rigimar da almajirai jihohin su asli a rata bangaren jihar Yobe ta nuna kin amincewa da hakan zamu ji dalili. Daliban jami'ar da magaramtar Jamhuriyar Niger sun buƙaci ƙarin lokacin karatu domin cike didin da aka samu a karatun bana sakamakon cutar coronavirus. Direbobin jigilar fasinjoji dudde a Jamhuriyar ta Niger na cikin gudanar da wani yajin aiki zamu ji dalilan su. Akwai shirin kowa ya bar gida da sharhin jaridun Jamhuriyar Niger sanan mukammala da sharhin muryar Amurka dake bayyana matsayin gwamnatin Amurka amma fa duk wannan zai zo muku ne bayan kunsha labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga cikakkun labarin duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta yi gargadin cewa annobar COVID-19 tana ƙara yin kamari a duniya kuma abubuwa ba za su koma yadda suke a da ba har sai nan da wani lokaci. A jiya Litinin shugaban hukumar ta WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya faɗa a taron manema labarai da hukumar ke yi akai-akai cewa yayin da kasashe da dama a Turai da wasu wurare suke nuna yiwuwar daƙile yaduwar cutar, akwai kasashe da dama da har ila yau da suka kauce daga turban matakin daƙile yaduwar cutar. Tedros ya ce daga cikin matakan da ake ɗauka wajen yaki da wannan cuta a sassan duniya akwai kasashe da suke zaune cikin shiri suke kuma bin lamarin sannan a hankali tare da tunkarar farkon bullar cutar ta hanya madaidaiciya. Ya kara da cewa waɗannan kasashe sun ci gaba da bin dabaru don ganowa, killacewa, gwaji da kuma kula da waɗanda suka kamu kana sun yi nasarar daƙile kwayar cutar. Gwamnatin Amurka na fuskantar ƙarin waɗanda suka kamu da COVID-19 da kuma yadda ya shafi tattalin arzikinsu, lamarin da ya haifar da babban gibi kan kuɗaɗen da ake sa ran samu a watan Yuni, waɗanda yawansu ya kai dala biliyan 864, adadin da ya haura abin da ƙasar take gani na gibi a duk shekara cikin tarihin Amurka. Gibin ya faru ne yayin da fadar White House da majalisa suka amince da triliyoyin daloli na gagarumin wasu shirye-shiryen tallafi don yaƙi da coronavirus. A yayin da sama da ma'aikata miliyan 40 aka sallama daga bakin aiki, lamarin da ya rage kuɗaɗen da kwastomomi ke kashewa ya kuma shafi kuɗaɗen haraji da ake karɓa. Alƙaliman na watan Yuli ya haura gibin da aka gani a watan da ya gabata wanda ya kai dala biliyan 738 a watan Afrilu yayin da coronavirus ta fara yaduwa a sassan ƙasar. Yanzu kamar yadda takardun kashe kuɗaɗe na gwamnati ke nuna alamu ana shiga ƙangi wata bayan wata, ƙasar na fuskantar ƙarin adadin waɗanda suke kamuwa da coronavirus, inda a 'yan kwanakin nan ake ganin sama da mutum 60,000 suna kamuwa da cutar. Wani lauyan fadar White House ya baiwa shugaban ƙasa Donald Trump ƙarin wa'adin kwana 45 a karo na biyu domin ya gabatar da kadarorinsa da hada-hadar kuɗaɗensa da ya mallaka na ƙashin kansa. Mataimakin lauyan fadar gwamnatin Amurka ta White House Scott Gass ya baiwa Trump har zuwa 13 ga watan Agusta da ya yi cikakken bayani na kuɗaɗen da yake samu, bashin da ake binsa, hannayen jari da rance a shekarar 2019, a cewar wata wasikar fadar White House. Wasikar wacce take ɗauke da kwanan watan ranar 29 ga watan Yuni ta shiga hannun kafafen yaɗa labaran ƙasar a jiya Litinin, ciki har da jaridar Washington Post. A baya lauyoyi sun baiwa Trump wa'adin farko na kwana 45 don ya gabatar da waɗannan bayanai kuma sau biyu dokar ƙasa ta bada damar a tsawaita wa'adin. Takardar da wa'adin su tun farko ya cika ranar 15 ga watan Mayu kan baiwa Amurkawa damar fahimtar hada-hadar kuɗaɗen shugaban ƙasar. Ƙungiyar likitoci ta ƙasa da ƙasa ta Dr. Susan Oud Borders ta ce sama da 'yan Iraki miliyan 1 da suka tsere wa rikicin ƙungiyar IS na zaune a wasu sansanoni masu cunkoson jama'a mai ƙazanta kuma suna cikin haɗarin kamuwa da cutar ta COVID-19. Ƙungiyar MSF ta ce duk da cewa an samu ɓullar cutar a sansanonin, amma masu fita su je su yi aiki na haifar da barazanar ƙara kwaso cutar su shiga da ita cikin sansanonin. Ƙungiyar ta ce yana da matuƙar wahala ga 'yan gudun hijira su kare kansu daga yiwuwar ɓarkewar cutar. Jami'an kiwon lafiya sun ce mutane da suke da wasu larurori na rashin lafiya, kamar masu ciwon shuga, hawan jini da cututtukan zuciya, su ne suke da haɗarin kamuwa da COVID-19. A cewar Majalisar Ɗinkin Duniya, 'yan Iraki miliyan 3 ne suka tsere da rikicin ƙungiyar IS daga 2014 har zuwa lokacin da Iraki ta yi nasarar murƙushe ƙungiyar 'yan ta'addan shekaru 2 da suka gabata.
Labarin duniya kenan aka saurara, yanzu kuma sai rahotannin da muke dauke da su. Zamu farawa ne da tarayyar Najeriya, inda a yayin da waɗansu jihohi na arewacin tarayyar ta Najeriya ke rubin mayar da almajirai jihohinsu na asali, ita kuwa jihar Yobe ta ɗauki matsayar ƙin aminta da hakan, tana mai cewa sake fasalta tsarin za ta yi. Daga Abuja, babban birnin tarayya, Hassan Mainakaina ya aiko mana da wannan rahoton.
Kwamishinan ilimi na jihar Yobe, Dr. Muhammad Sani Idris El-Bulatori, ya ce su a jihar Yobe ba za su kula majirai izuwa jihohinsu na asali ba.
Matsaya ta Yobe State dangane da harkar almajirai, mai girma gwamna bai yarda shi iya kore almajirai daga jihar Yobe ba, bai yarda ya ɗauki almajiran waɗansu jihohi ya mai da su jihohinsu ba, saboda waɗannan almajiran duka 'yan Najeriya ne wanda suke da haƙƙi bisa kundin tsarin mulki na Najeriya su zauna a duk inda suka kai yayi musu. Saboda haka ba daidai bane a ganinsa a sallame su, kuma waɗannan almajiran ko su zama 'yan Yobe wanda suke da haƙƙin a ba su karatu irin wanda su suke bukata. Kashi 99 bisa 100 na mutanen Yobe suna bukatar wannan karatu na Alkur'ani. Ta wanda kuma ba 'yan Yobe bane, to ai baki ne a gare mu, kuma ba daidai bane mutum ya kori bakinsa. Saboda haka mai girma gwamna ya ce kowa da kiwon da ya karbe shi, mu kiwon da ya karbe mu shine mu lura da waɗannan masu karatun Alkur'ani, mu duba yadda za mu zo da waɗansu tsare-tsare waɗanda za su kyautata rayuwarsu, za su kuma mai da wannan karatun ya zama mai sha'awa. Abubuwan da ake ganin kamar su ne matsaloli duk bi'iznillahi ta'ala bayan wayannan kwamiti da aka kafa. Wannan kwamiti da aka kafa zai zo da wayansu tsare-tsare wanda za a magance duka wayannan matsalolin. Babu wata matsala da dan adam zai fuskanta wanda ta fi karfin shi dan adam ne ya samu mata mafita.
A halin yanzu gwamnatin jihar ta kafa wani kwamiti mai karfin gaske da zai saki fasalta tsarin na karatun allo. To ko tsaya wannan kwamiti zai tunkari wannan babban kalubale?
Mu zauna da wayannan malaman, mu tattauna da su, mu duba matsalolin da suke damun mutane, wanda ya zama waɗannan matsalolin su ne dalilan da mutane suke kyamar wato masu karatun allo. Yaya za mu yi mu duba matsalarsu ta tsafta, ya za mu yi mu duba wajen kwanciyar su, ya za mu yi mu duba manhajar da suke yin karatu, ya za mu yi mu duba yadda za su ci abinci, matsalolin yara ƙanana da suke zuwa almajirci, yaya za a yi da duka waɗannan matsalolin. Amma waɗannan matsalolin mu a gwamnatance ba wai mu ne za mu zauna mu duba menene kawai za mu yi tunani mu sa musu doka ba, za mu zauna ne da waɗannan malaman mu tattauna, kawo duk abin da yake shine ake ganin kaman ya kamata a gyara, su ma su gaya mana matsalolinsu, mu samu matsaya yadda insha Allah za mu mai da karatun Allah ne ya zama abin sha'awa fiye da yadda yake yanzu.
Daga bisani na ji ta bakin wasu malaman Allah.
Sunana Malam Zakariya a unguwan Abari Bamiya 9, ina da almajirai dai za su kai dai kaman 100. Na farko dai wajen kwana yawanci yana dan damunmu hakaman dakunan almajirai haka, in aka inganta aka gyara mana dakuna. Na biyu kuma sai kaman banɗaki, suna da inda za su tsuguna su yi kaman yanayi Yusuf suka yi a shekarun baya da suka wuce, ko abinci ma dan taimaka mana.
Ayuba, wannan abu ne da za a yi, muna buƙatar a yi hakan ma. Daman shi babbanta da abinci ne ba. Na biyu kuma da irin yanayin wuraren karatu haka, su ba su da mahalli mai abunan kyau haka, sai da idan ana ruwa ma za ga ba dama a yi ƙasan na aika. karatu.
Duba dai da yadda tuni gwamnatin Yobe ta kafa dokar tabaci a fannin ilimi da kuma yadda halin yanzu take tufama da dalibanta na makarantun boko. Al'amarin da wasu ke ganin tamkar daukar dalaba gammo ne. Lacin tubi kwamishinan ilimin jihar Yobe Dr. Sani Muhammad Idris ko anya taura biyu ka iya tonuwa lokaci guda?
Da mu gaskiya a jihar Yobe ba ma yadda da irin wayannan karin magana cewa taura biyu ba sa taunuwa sai mun saka sa baki mun tauna muka ga basu taunu ba. Amma a ce mana taura biyu ba sa taunuwa da wata kila ba wanda ya taba sa taura bin nan. Mun Allah da zamu sa taura bin nan a baki kuma Allah zai taimake mu zamu tattauna ta. Saboda gaskiya fi sabilillah ban mu fito da wannan tsarin ba sai da muka shirya. Ba wai mun shirya yana nufin komai da komai muna da shi ba amma muna da barbarin da bi iznillah in muka zo da wayannan da barbarin a lokacin da muka fitar da report din mu zaka gane cewa taura biyu a yoban nan zata taunu bi iznillah.
Yanzu dai abin jira a gane shi ne irin yadda wannan committee na Yobe zai tasiri wurin ƙara inganta makarantun Allon. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
An gaida Hassan Maina Kaina daga tarayyar Najeriya sai jamhuriyar Niger, inda direbobin motocin jigila na kamfanonin bus-bus sun ka koka game da mawuyacin halin da suke gudanar da aikin su sakamakon wasu tarin matsaloli da ke haddabar su. Lamarin yasa suka yanke shawarar jinginin aiki a ranar kulli Litinin 13 da Talata 14 ga watan Yuli da muke ciki. Sai dai shugabannin waɗannan kamfanonin sun ce ba wata kungiyar da ta tuntube su kan wannan batu zuwa yanzu. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a Bambirin Yamai Sulaiman Mune Barma ya iko muna da wannan rahoton. Rashin samun wata amsa mai gamsarwa a dangane da bukatun da suka gabatarwa shugabannin su yasa direbobin motocin jigilar kar-kar ko kuma bus-bus jingine aiki a tsawon kwanaki biyu da nufin nuna rashin jin daɗi akan wannan al'amari da ke shafar ma'aikata da iyalansu, in ji Hassan Garba, shugaban kungiyar direbobi ta Sankabis.
Mu da direbobi asubans ka tunke kullum da ta muke in ka zo karfe 10 da dare, in ka zo ko karfe 10 sada ko karfe 10 sa biyu kuma a ce za ka koma Balaguro, in ka ce ka gazi masu gidaje su ce a kai kudi ne kawai a hidda ka ci kuma san durwa kuma ba mu da shora babu case national security kace kuma shine yake kula da mu da iyalinmu akwai adari da yawa cikin ajin nan kuma motocin mu mudurobobi guda guda ne kuma an hidda mu an farantukan mu duka aka ce mudurobi ba mu da karamin mota yanzu mu ne direba mu ne mai sauka kaya mu ne muke canja taya.
A wannan farko na wannan yajin aiki jami'an tsaro sun cafke wasu daga cikin mambobin kungiyar direbobi a mashigar birnin Yamai saboda zargin su da yunkurin rufe hanya.
Mutum bakwai su kama shi tun turo azar yanzu da aka kama su ma mun wance ma da harkan da muke tunda an kama mutunan ka kenan dole hankalinka wurin ne zai koma tun wazan karfe 3 da dare muna nan har da sai nan yanzu dai suna nan police da muka yi musu magana muka kwatanta musu suka ce to su dai mai gida kawo su mai gida kuma ya zama wurin nan sai ma zai wazan sizar karsa sida kuma direta ma ya wuce mai gida abocin aiki na sandika ya shi zai guda ya kire shi yake ayi hankuri kawai.
To sai dai daya daga cikin jagororin kamfanonin jigila da na tuntuba ta waya ya ce ba su da masaniya akan wannan yajin aiki.
Ya san direbobi ka da yawa ne gari su kategori ne gari su mele company da transportation park concern sun ga takarda kuma yadda kowa ya gane ta babu wanda zai zo wurin mu ya ce mana to gashi abin da muke so mu yi ko kaza ya ta da kuka ga takarda na mu haka muka gane.
Direbobin sun ce za su ci gaba da gwagwarmaya har sai hakan su ta cin maruwa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger. An gaida Sule Mummuni Barma. To har yanzu dai muna jamhuriyar ta Niger, inda daliban makarantun bokon kasar suka buƙaci ƙarin lokacin karatu na tsawon makonni biyu. Hakan zai ba su damar cike gibin da aka samu a karatun bana sakamakon cutar coronavirus. Kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoton da wakiliyar sashen Hausa na muryar Amurka Tamar Abari ta aiko muna daga birnin Damagaram.
Usaini Kaka Adamu shine mai kula da harkar karatu a kungiyar daliban jami'ar ta Damagaram. Ya ce sun ga alfanun kamawar da malaman wasu jami'o'in suka yi musu kuma dama ce da bai kamata su bari ba.
Mun diba da idan rahama wannan tahiya in aka ce a tsaye da karatun nan 15 ga wannan watan akwai abubuwa dama wanda ba a yi ba kuma mun samu sa'ad da mu shi nan wata jami'a sun zo su nan ga an tanke wanda za su kara mana sani kenan wannan wata dama ce da ta sauka a wajenmu wanda ya kamata a ce in karin wannan na sati biyu zai zamanto ya ba mu daman wannan karatu da muka fara mun gani dai mu mu kare shi ba dindindin a ce a mun raba mun samu kashi 80 abu ne mai kyau
jami'o'in sun fuskanci matsaloli da dama a baya wanda ya kawo musu koma baya a karatu hakan ne kuma ya sa daliban jami'o'in ke kai goro su kai mari dan ganin sun cin magaci inji Umar Albadi magatakar rana kungiyar daliban jami'ar Yamai da ya kawo rangadi nan da madaran
insha Allah na san da kokarin kowa za a samu a ci nasara da jami'an mun tayo jami'an minister shekaran jama mun ce mishi a dan ƙara lokaci kayan a tayi ba kan sikin nan ta a tayi hutun nan minister ya da aka tura abin yanzu muna nan dai kuma muna ta gwagwarmaya dai dan komi ya zo daidai insha Allah
tuni dai daliban da malaman suka ba da himma cewar Usaini kaka
kowa ya kama jiki ya ba da himma in Allah ya yarda kwana 14 din da zamu su muke nema a ƙara mana in ya karu to abubuwa dama zamu rage kuma wannan abu zai faranta ran dalibai gabaki daya da su kansu mushinan saboda abu ne wanda yake wuyan kowa
su ma dai wasu daliban jami'ar da nayi hira da su sun ba da ra'ayin su kamar haka
sunana Amina daliba a jami'ar Jamagaram ina karantar bangaren medicine mu dai in an tsaya a tsakanin da Allah karatun mun yarda amma a ba da a ƙara karatun kuma a ce yau ayi gobe ba ayi ba shine ba daidai ba
Jeji Kwabo Ali dalibi ne da ke karatu a jami'ar Damagaram a bangaren adabi abu ne mai muhimmanci a wajina musamman idan aka dauki misali da ainihin malamai waɗanda suke zuwa daga wasu jami'o'i domin kama mu ainihin ita jami'a wajen ci gaba da ainihin tahiyar da ba da ilimi
Ismailu Ami Muhammad Rabi'u dalibi ne a nan jami'ar Damagaram idan aka ce za a ƙara wasu kwanakai 15 yanni ganin ki gaskiya abu ne mai kyau saboda zai ba mu dama mu ƙara nisa cikin karatun da muke saboda kun san program din har yanzu na bare ne wasu ma suke neman su shayi
Tamar Abari muryar Amurka daga Damagaram a jamhuriyar Niger
Tamar Abari an gaishe ki to yanzu lokaci ne da za a saurari Abdul Aziz Adili Toro dauke da shirin sa na kowa ya bar gida
kowa ya bar gida gida ya bar gida
ka wanda ba awa ka sace da rago da ranga masu ya zama kai wani goma mola wala ta sai ko jami
kowa ya bar gida ka gida ya bar shi jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsin ranar talata a cikin shirin kowa ya bar gida wanda ni Abdul Aziz Adili Toro ke hadawa da kuma gabatarwa a cikin shirin namu za ku hira ta musamman da wasu 'yan asalin Afirka da suka bar inda suke domin neman rayuwa ingantacciya zuwa wasu kasashe a yau kuma ga ci gaban hirar mu da Malam Yunus da asalin kasar Niger mazaunin jihar Pennsylvania da ke na kasar Amurka to yanzu wani kira gare ki yanzu ga matasa wanda suka ƙara karatu a Masar ga ganin ka ya kamata su zo na Amurka ko Turai ko su koma a Niger su bi da aiki shigon gwamnati
ga ganin ka to duk shi rayuwa kowa da tsarin shi kuma kowa da abin da yake dubi amma ni ga ganin da ke na san Masar din na san Niger din na san wurare kowa daidai wani irin karatu ne yi kuma rayuwar da yake nan yana yi Masar kuma zai duba gani in ya zo nan ga rayuwar zai yi na Masar ko kuma in ya koma Niger zai samu aiki yadda kuce yake in mutum ya yi karatu idan ya samu aiki don rayuwar shi da kuma family shi a in ya dauki abin da ya karanta din nan in ya je Niger zai iya samu aiki wanda zai yi rayuwar shi a Masar ko kuma anan ga wannan ne mutum zai duba gani amma dai dama babu kamar nan ga kinan nan ga yayi dama kuwa yayi dama aiki mutum yayi karatu surtout dai mutum yayi karatu da kyau abin da yayi karatu ya iya shi da kyau kamar ba diploma kaɗai ba kamar saman practice mutum yana da gari irin nan gaskiya yayi kuma kun encourage mutane akwai opportunity akwai kamar dama irin nan gaskiya akwai a irin America an samu inda mutum ya san ba irin rayuwar shi gida ba in ya koma zai yi nan ga yana da kamar guarantee abin kamar yayi nan to amma nan ga yayi ko da ma rayuwar na gida da ke na mugon lokaci na ke kuma kuma gida ai maka sa aiki shi ma wannan kuma yana da kyau kwarai da ke ba ce ko saboda wani wuri yayi a barka sa a gida shi ma akwai wannan magana din shi ma
to amma malamin suka ce ka karanta shari'a ka karanta in ce kanun ko ka karanta droit shekara wajen biyar kai ga ganin ka a matsayin wanda ya karanta shari'a a wannan babban jami'a da kowa ya sani Jami'at Al-Azhar da ke kasar Masar ina cikin daya daga manyan tsaffin jami'o'i na duniya ka ganin ka a yanzu da muke cikin yanayin ta'addanci yanayin harkar Boko Haram yanayin wannan kashe-kashe da ake ta ganin ka menene dalilin da ke tura matasa da ke tura mutane cikin wannan ayyukan ta'addanci wannan ayyukan na kashe-kashe na kashe juna
akwai jahilci jahilci kaman a general ko kuma jahilci ga addini din shine na fari kenan na biyu kuma akwai talauci jahilci da talauci dama ubi ne suna da jibabaci ubi ne wanda mutan sun yi sun yi duka abin cikin duniya to wannan suna sa wannan ake shi ko da yake wannan ba fani ne na ba amma wannan dai ne da yake shi musulunci dama mutum ne zai tsakanin shi da Allah kai baro baka iri kai jujjuman wani a kan rayuwar shi wannan kuma har kai da kake sai shi musulunci addini ne na zaman lahiya don ku kiran wannan ina ga dai jahilci ne da kuma talauci ke kawo wannan abubuwa jahilci yana tashi aiki rashin aiki yana sa talauci aikina wannan ne suna cikin abin kikawa wannan mutane a Israel din su ana sa su cikin wannan abubuwa su a zasu a kashe-kashe yau suka ce musulmi
wani kira gare ka yanzu ga gwamnatin Niger zance wajen taimakawa matasa suka ƙara karatu suka kammala karatu suka ƙara karatun jami'a wani suna bukata aiki ko suna bukata akan ka musulmi mun ji an ce akwai su da dama sun ƙara karatun jami'a shekaru da shekaru ba har yanzu ba a ba su izinin shiga function public da zance izinin shiga ma'aikatar da ke kula da ma'aikata
to kira da zan yi ma gwamnati gaskiya shine ya da cewa tayi muka majan kasa sun ida karatu inda akwai ayyuka ya tayi muka majan kasa sun ida karatu ko ni irin ganin su karanta French ne da English da Larabci ne kamar yanzu tunda zaman abu zai ta ci gaba cikin kasa da ke ilimi shine kasa ta wanda ya ida karatu kuma ya zo yana aiki kina yana da ilimi zai sa kasa ya ci gaba to kuma yana da kyau kuma mutum ya ida karatu shi ma mutum ya san da kamar diploma ne gare shi ya sa shi wurin zai yi aiki inda wannan diploma ina kira gwamnatin Niger ko wane ne ke abin nan kamar inda mutum ya zo ya ida karatu ka ADB yana tare da gwamnati ko tare da gwamnati inda yana iya ana bukatar shi wannan aiki kawai a dauke shi ba kan wannan haƙƙin shi ne samu aiki ba dan cewa bai tare da gwamnati ko kuma yana tare da gwamnati ba yana akwai wani bambanci na wajen aiki
to kun ji Yunus da asalin kasar Niger mazanin jihar Pennsylvania da ke na kasar Amurka mun gode da ka ba mu damar tattauna tare da kai a cikin shirin kowa bar gida gida ya bar shi wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke shiryawa kuma hadawa daga nan sashen Hausa da Amurka da ke babban birnin Washington DC kuma sati mai zuwa idan Allah ya yarda na gode kwarai
an gaida Abdulaziz Adili Toro da shirin ko bar gida Sule Mumune Barma zai kawo muna sharhin jaridun jamhuriyar Nijar a halin yanzu.
Matakin tsaga zaben kananan hukumomi da hukumar zaben jamhuriyar Nijar ta dauka a makon jiya na ci gaba da daukar hankalin jaridu a yanzu haka ganin yadda abin ya haifar da cece kuce a tsakanin jam'iyyun siyasa. Jaridar Lukanar Amfiri na cewa duk da rashin halartar jam'iyyun adawa a taron sai NDP na baya-bayan nan alamu na nunin galibin jam'iyyun siyasa ba su amince a daga zaben na kananan hukumomi ba domin a cewar su shine sikelin da ke fayyace karfin kowace jam'iyya saboda daga ranar gudanar da wannan zabe har sai an gudanar da na 'yan majalisar dokoki da na shugaban kasa tamkar wani yunkurin tafka magudi ne da nufin baiwa jam'iyyar PNDS tarayya damar samun nasara a wannan fafatawa a cewar waɗannan jam'iyyu jaridar Le Republicain ta ruwaito cewa wani binciken kotun kula da yadda ake kashe kudaden gwamnati wato Kurdekon ya gano cewa galibin jam'iyyun siyasa a Niger ba sa mutunta ka'idodin ayyukan jam'iyyun siyasa rahoton kotun ya ce daga cikin jam'iyyun siyasa sama da 140 kalilan ne ke sauke nauyin da ya lataya a wuyan su a matsayin su na kungiyoyin cigaban al'umma kusan komai cikin duhu suke gudanar da shi jaridar ta ce wasu jam'iyyun ma tunda aka kafa su shekara da shekaru ba su taba shiga kowane irin zabe ba alhali ita jam'iyya ana yin ta ne don neman mulki jaridar Lanketer na cewa kotun sai da yawo ta umarci gwamnatin jamhuriyar Niger ta biya wa makarantar kasar Turkiya da ake kira Bedir diyar miliyan 5,000 na sefa da yanka sanadiyar rufe makarantar ba akan ka'ida ba jaridar ta ce a zamanta na farkon watan nan na Yuli ne kotun ta ECOWAS ta yanke wannan hukunci bayan shafa shekaru sama da biyu tana gudanar da bincike da zammar tantance zahirin abubuwan da suka janyo rufe wannan makaranta a shekarar 2017 mu karkare da jaridar Air Info a labarin da ke cewa jami'an tsaro a gidan rinjin jihar Maradi sun kama wasu masu safarar makamai akan hanyar su ta ketarawa zuwa Najeriya bindigogi kilar AK-47 ko kuma AK-47 kimanin 21 da alborsai 6124 da naira 309 ne aka kama a hannun waɗannan yan takife. Jiyar ta ce yankin Maradi na fama da matsalar ƴan bindiga a yan shekarun nan waɗanda ke shigo Nijar daga Najeriya, inda aka kesta cewa a bana kawai barayi sun kore basashe sama da 50,000 yayin da suka halaka mutane akalla 30 ba idan wasu sama da 50 da ake garkuwa da su don neman kuɗaɗen fansa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Zamu kammala shirin na wannan lokaci ne da sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka.
Hukumar Raya Ƙasashe Masu Tasowa ta Amurka, wato USAID, ta kwashe shekaru masu yawa tana kulla dangantaka da ƙasashen yankin Asiya don ganin sun faɗaɗa dogaran da suke yi da kansu. Hukumar na yin hakan ne ta hanyar ƙarfafa tsarin demokradiyya, damawa da kowa, bunƙasa ɓangaren kamfanoni masu zaman kansu, da zimmar haɓaka tattalin arzikin yankin da kuma inganta fannin tafiyar da albarkatun yankin. Ƙarfafa dogaro da kai shine ginshikin ci gaba a cewar babban ma'aikaciyar shugaban sashen gudanarwa na hukumar ta USAID, Gloria Steele.
The work that we have done has shown that for development to be sustained,
aikin da muke yi ya nuna cewa idan ana son samun ci gaba mai dorewa, akwai buƙatar ƙasa ta zama mai dogaro da kanta, akwai kuma buƙatar ƙasa ta dauki ragamar tafiyar da al'amura tare da tsara hanyoyin samun kuɗaɗen da za ta bunƙasa kanta,
take over and plan and finance their own development.
Ɗaya daga cikin ƙalubalen da ci gaban tattalin arziki da dogaro da kai a yankin Asiya a yau shine mulkin kama karya, wanda ke raunana cibiyoyin demokradiyya da haɓaka cin hanci da rashawa. Ms. Tell ta bayyana cewa wani ƙalubale kuma shine katsalandan ɗin da China ke yi a yankunan tare da wawure tattalin arzikinsu.
We enter into a strategic partnership where what is good for the country.
Mun shiga wani muhimmin kawance ne inda abin da muka saka a gaba na farko shine mu ga ci gaban kasar, yayin da ita kuma China take nuna akasin haka, lamarin da babu gaskiya a ciki.
Almost exactly the opposite. There is no transparency.
Yadda China take nuku-nuku a harkokinta ya sa ƙungiyoyin fararen hula ba sa fahimtar sarƙaƙiyar da ke tattare da basukan da take bayarwa, lamarin da ke buɗe ƙofar yawaitar cin hanci da rashawa. Hakan ya nuna haifar da wani yanayi da babu yadda za a sa ido akan jami'an da suke miƙa albarkatun ƙasar su ba tare da ganin ci gaba mai ɗorewa ba. A cewar cibiyar da ke sa ido kan cigaban kasashen duniya, shida daga cikin kasashe takwas da bashi yayi wakatutu a duniya a nahiyar Asiya suke, kuma hakan na da nasaba da hulɗa da suke yi da China. Ƙarƙashin shirin nan na Raya Ƙasashe, wanda China ta ƙirƙiro mai suna One Belt One Road Initiative, wanda ke tattare da ayyukan samar da hanyoyin sufuri da ake gina su akan bashi ko na samar da makamashi ko sauran ababen more rayuwa, China kan ba kasashen basuka ta hanyar waɗannan ayyuka da darajar su ke tattare da shakku, wanda ka iya shafar rayuwa al'ummomin da ake yi wa aikin, lamarin kuma da ke barin kasashen cikin kangin bashi idan ayyukan suka kasa kammaluwa. Sakamakon hakan a cewar Steele shine,
when another country owns,
idan wata ƙasa ta mallaki mafi yawan abubuwan da ya kasance naku ne, hakan na shafar matsayinku na ƙasa mai cin gashin kanta. Hukumar USAID tana aiki ne don ƙarfafa abokan hulɗanta ta taimaka musu su samu dogaro da kai da ƴanci, ita kuwa China tana tsinduma ƙasashen cikin ƙangin bashi ne da kuma samar da yanayi da ƙasashen za su yi ta dogaro da ita, yayin da burin Amurka shine ta taimaka wa ƙasashen Asiya da sauran ƙasashe. Akwai buƙatar duk ƙasar da take da muradin tallafawa ta bi ƙa'idoji da suka dace, waɗanda suka haɗa da samar da kuɗaɗe akai-akai, girmama abokan hulɗanta a matsayinsu na ƙasashe masu cin gashin kansu. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Masu sauraron mu, da haka muka zo ƙarshen wannan shirin na musamman da zo muku daga birnin Kwani na Jamhuriyar Nijar,
tare da makon ofishin muryar Amurka da ke birnin Mai, a madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Haruna Mamman Bako ke ce muku a kasance lafiya daga nan birnin.